والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيو غوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara ta 1444 wanda yayi daidai da 24 ga watan March shekara ta 2023 miladiya da tafsirin Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul maida zamu tashi a aya ta 3 فإن الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة
نعم والمرضى
بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ya fada mana abubuwan da aka haramta wato a cikin nau'in aiwatar da ko hanyar da suka mutu a ko da yake kafin nan Allah subhanahu wataala ya fada mana abubuwan da aka haramta su haramtarwan zatin su inna ma harrama alaykumul maytata wad-dama wal-lahma lil-khinziri wa ma uhilla bihi lighayrillah faman idurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim ko chan suratul nahl inna ma harrama alaykumul maytata wad-dama wal-lahma lil-khinziri wa ma uhilla lighayrillah bih faman idurra ghayra baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana da wasu abubuwa yace Allah subhanahu wa ta'ala wato an haramta mana al-maytatu mushi wad-damu da jini walahmul khinzir da naman al-khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abin da aka yanka aka kira sunan wani Allah wajen yanka shi wal munqaniqatu da abin da ta dabbar da ta shaƙe kanta wal mauqudatu da dabbar da aka jefe ta wal mutaraddiyatu da dabbar da ta fado daga sama daga koli ta mutu wan nasihatu da dabbar da wata dabbar ƙar uwarta ta soke ta wama akala sab'u illa ma zakaitu da dabbar da wata dabba wacce take cin naman dabbobi take farautan dabbobi ɗan uwanta ta ci daga cikin naman ta illa ma zakaitum sai dai abin da kuka yanka a ciki wa ma dhubiha ala nusubi da abin da aka yanka akan wato duwatsun nan da aka sanya su kowane gunki yana da dutsen da aka ware mashi ake matsa yanka akai wa anta taqsimu bil azlam aka kuma ku yi wato ko dai a ce kacinci ko dai ke malamai da dama sun tsaya akan fassarar wannan ko wajen raban nama ku yi raban nama ta hanyar amfani da kibau a cikin rabon zan yi bayani insha Allah dalikul fisq wannan fasikanci al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni yau waɗanda suke kafirai sun cire rai daga addininku kada ku ji tsoron su ku ji tsoron Allah subhanahu wataala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yau na cika muku addininku kuma na cika ni'imata a gare ku kuma na yarda muku da addinin musulunci a matsayin addini faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim wanda yake ya zama lalura ta kama shi wato yana cikin matsanancin bukata saboda tsananin yunwa ba tare da ya kusanci saban Allah ba fa inna Allah ghafurur rahim to Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne wannan ayan ta kunshi matsalola da dama harimat alaikumul maytatu wato kamar yadda muka sani abubuwa nama ko dabbobi da suka halatta idan muka lura wato suna mutuwa ta hanya biyu ko dai ai kasrin billions sannan ruhin su ya fita ko ruhin ya fita ba tare da an yi kasrin biniya wato ba tare da an zubar da jinin su ba zubar da jini kuma hanyoyi daban-daban ne kamar yadda zamu ga a nassi an faɗa mana su nau'o'in zubar da jinin da shari'a ba ta yarda da su ba to duk abin da yake ya mutu hatfa anti wato ba tare da an yanka shi ba matukan ba wancan wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana uhillat lana maytatani wa damani ba amma maytatani falhutu wal jarad amma damani fabihalu wal kabidu ko fal kabidu wa bihal wata an halatta mana matattu guda biyu abubuwa guda biyu matattu kifi da fara malamai suka ce dama maganan illan ko hikimar saboda jinin da ke ciki da cutan da yake ciki ne su kuma waɗannan ba su da jini mai gudana a cikin su suna cikin abubuwan da ake ci kuma ba su da jini mai gudana saboda haka shari'a ta halatta mana watan cin su to in ba wannan ba to dukkan jini haramtacce ne dukkan mataccen abu haramtacce ne malamai masana likitoci suna maganganu da yawa amma ba za mu kutsa musu cikin layin su ba amma dai sun faɗi hikimomi da yawa na shari'a cikin haramta abin da yake matacce wato ya mutu hatta an fiye ba a yanka shi an zubar da wannan jinin nashi ba wadamu haka jini kansa an haramta da sun kasance suna shan jini wato sukan yi shi haka sai a daskarar da shi sai a rika soya shi ana ci abu ne tabi'i a wajen mutanen da musamman Laraba a wancan lokaci to Allah subhanahu wataala to amma kuma dama yana haifar da su kansu a wajen su wato tun kafin ma ilimin zamani sun faɗi cewa yana haifar da wato halaye na zafin rai da kunci da bakin ciki wasu abubuwa dai wanda suke tabi'u mara masu wanda ba abin so bane sai dai a tabi'a na yawan yaƙe-yaƙe da sauransu to akwai masu buƙatar wannan saboda kila tsoratar da abokin faɗa ko makamancin wannan amma tun da addini ya zo don ya kora waɗannan abubuwa ne sai zama abubuwan da za su kai zuwa gare shi ma an haramta su. Walahmul khinzir da naman alade. In muka lura a duka wurare uku da Allah ya ambaci al-khinzir a Al-Qur'ani naman yake ambatan haramtawa. Inna ma harrama alaikumul maitata wad-dama wal-lahmal khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wal-lahmul khinzir. Malamai sun yi ta maganganu wannan kuma yana cikin dalilan da yasa al-Imam Malik a mazhaban shi yake ganin za a iya istifada da wasu abubuwa na al-khinzir. Saboda ka san shi dama yana da fahimtar cewa taharatul ayani tahira wato duk wani abu har abin da yake haramtacce ne kamar shi al-khinzir din ainihin shi jikinsa haka ba najasa bane amma abin da yake haramtacce shine cin namansa. To kuma nama dama ba shakka kitse kashi da sauransu duk za su raka nama amma suf dinsa za a yi amfani da shi cikin wani abu a wani kaulin a mazhaban malikiya saboda yanda addini a Qur'ani yayi tarkizi akan lahmul khinziri ba akan al-khinzir gaba daya ba koda yake kuma a wani kauli an tafi akan najasar shi da haramcin shi gaba daya shi ma malamai sun faɗi dalilai da yawa na haramcin shi an ce cikin cututtuka da dabbobi suke dauka su nakalta su sa mu mutum wato ta hanyar dabbobi da yawa har na sa idan ana cin naman sa akwai cututtuka da za a iya dauka za su iya wato nakaltuwa daga jikin san zuwa jikin dan adam dabbobi da yawa to amma babu dabban da ke daukan cututtuka da yawa ta nakaltarwa mutum kaman al-khanzir yana cikin dalilai sannan kuma daga cikin dalilai ita dabba ce wacce ba ta bambanta me za ta ci tana cin nama tana cin ciyawa sauran dabbobi inda zaka ga duka waɗanda ake ci ba su cin nama samaniyata azwajin ko min al-ba'd isnayn wa min al-ma'd isnayn ko min al-ibl isnayn wa min al-bakr isnayn waɗannan duka ciyawa suke ci wanda kuma sune abubuwan da ake ci koko dai sauran dangogin ciyawa amma ita za ta ci nama in ta sami jariri ma ba uwar za ta iya cinye shi to haka dai kazantance da laluran ta yawa wanda ta ba yana nufin ba wani hikima na Allah subhanahu wataala cikin halittar sa akwai hikima akwai nata amfani kila ma cikin kwashi cututtukan da kila za su zama cuta ga dan adam to amma dai Allah subhanahu wataala ya haramta cin namanta wama uhilla li ghayri llahi bihi da abinda aka nufi wani Allah cikin yanka shi wato wajen yanka shi kamar yadda muka sani a wancan lokacin ga yana zamu gani a gaba wama bubi halan nusubi to haka ma uhilla li ghayri llahi bihi lokacin suna zuwa Kaaba amma kowa yana da gunkin da yake zuwa domin ya yankawa dabbobinsa wani zai koro raƙuma 100 wani zai koro raƙuma fiye da haka amma akwai wani gunki da yazo zai zubar wa jinin wannan raƙuma wannan kenan sannan kuma al'adar su gaba daya suna da wata al'ada wanda Allah subhanahu wataala ya kore mana ayat ma ja'alallahu min zahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba domin bahiratin da sa'iba da wasila da ham wata dabara ce ta bokaye a wancan lokacin shi wannan yanka ne da kowa ke yi
kowa zai zo da dabbobinsa yanda mu muke zuwa da shi mu kaddamarwa Allah yanzu mu yanka dan Allah ko su kuma haka lokacin suke zuwa sai su yanka dan gumakansu shiga duk inda za ta shiga ta ci abin da take so wasila kuma ita ce mai katange dan uwanta in an haife su tare namiji da mace to macen ta zama wasila kenan ga dan uwanta to ita ma ana barin ta ba a taba ta hamin kuma shine shi ma wanda abun din sa aka haifi kaman yaya biyar zuwa goma watan namijin da yewa mata dabbobi da yawa dalilin hayayyafa har ya kai generation kaman biyar zuwa goma shi ma ana ce mishi hamin duka waɗannan ana barin su a ce to shikenan an barwa Allah to amma gaskiya ba Allah ake barin ma ba bokaye ake barin ma sai dai wata rana kawai a nema a rasa ba za su yanka cikin jama'a za su kuya a cikin ɗaki su yanka su ci su da jama'ansu mutanen gari sun nemi wannan bahiran ta ɓace to Allah subhanahu wataala yake to irin wannan ma uhidda li ghairillahi bihi abinda aka nufi wani Allah cikin yanka shi to shi ma an haramta shi wal munkhaniqa ukula Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi wal munkhaniqatu ba wal makhluqatu akwai al makhluqa akwai al munkhaniqa ka duk da abin da yayi ba wal mawqudatu wal munkhaniqatu ita ce wacce misali dabban da su wannan yanzu an fita daga maganan wanda ake yi dan bauta za a dawo zuwa gaba dabban da aka daure ta sai ta je garin kaman tana son tana ta kewayawa a jikin turken da aka daure ta da shi har ta shaƙe kanta ta mutu domin an ce ba cikin al'adar larabawa shaƙe dabba su kashe shi to dalilin haka aka ce al munkhaniqatu wal mawqudatu da dabbar da aka jefe ta wato jifa banda na site fa'ilan banda jifan farauta watan jifa dai kamar misali tana za ta shiga wani abu a jefe ta gudun kar ta shiga ko suna fada a jefe don su bari ko makamancin wannan ya zama dalilin mutuwanta malaman malikiya suka ce har jifa da bindiga har jifa da bindiga matukan ba said aka nufa suka ce kai ko said aka nufa hatta tudraka zakatuhu sai dai idan kafin ya mutu an samu an yanka amma matukan ba a samu an yanka kafin ya mutu ba shi ma ya shiga ciki watan dai duk abin da aka jefe ko da yake jamhurin malamai sun yi istisna in bindiga a ciki sun dauki bindiga a matsayin alatu saidi kamar yadda muka sani dama dai ala ce daga cikin alat na farauta za a baya da ba bindiga cikin kayan farauta to amma daga baya ya zo ya shiga cikin abubuwan da ake farauta da su haka malamai sun ilhaki ba dole sai kibiya kawai da mashi shine zai zama abinda aka yadda da yankan shi ba wal mutaraddiya da wacce ta fado da kanta daga sama ta fadi ta mutu wannan fiha ko wacce dabba ta soke ta amma akala sab'u ko wacce wata dabba da take cin naman wata dabba kamar yadda muka sani akwai dabbobin da suke farautar dabbobi yan uwansu ko zaki damisa kura duka waɗannan ana kiransu as-sab'u wato dabbobi muftarisa wanda suke farauta in ma sun sami mutum ma za su farauce shi To irin wannan dabbobin abin da suka farauta wa kansu. Suka farauta wa kansu. Ko suka je suka ci suka rage, to shi ma bai halatta ba. Illa ma zakkaikum. Sai abin da kuka same shi da rayuwa, da ragowar rayuwa a cikinsa, kuka karasa shi. Amma duk abin da yake ba rayuwa an same shi, ko yana shuro shure, ko irin wanda ko an bar shi dole zai mutu. Ko makamancin wannan, to wannan baya ciki. A nan, dama shi ne irin masaya din da ake samun sabani tsakanin malamai har kake jin aka sami mazhaboji. Irin wannan. Kaga nan an ce wa ma akala sabo illa ma zakkaitu. Sai Abu Hanifa ya ce, illa din nan tana komawa kawai ma akala sabo ne. Ina fata mun fahimta. Kawai ma akala sabo take komawa. Saboda haka almunhaniqatu da almawqudatu da almutaraddiyatu da annasihatu duka waɗannan ko kun yanka in dai sun same su riga sun shiga cikin wannan yanayin ko da kun same su kun yanka yankan bai yi ba. Ina fatan mun fahimta. Kaga fahimta ne na nassin Alkur'ani, Alkur'ani ne ya faɗa, shi fahimtar sa kenan. Sauran malamai suka ce a'a illa ma zakkaitum yana shiga cikin duka waɗannan da almunhaniqatu da almawquda da almutaraddiya da annasiha dukansu da ma akala sab'u duka biyar din idan kuka same su kafin su mutu aka samu aka yanka ba su mutu ba kuma ba su ga yanayin da ko an bar su kaman suna matsayin matattu ba to in aka yanka su a wannan yanayin dukansu sun zama sun halatta za a iya cin nama illa ma zakkaitum sai abin da suka yanka kuka yanka mun san dai abin da ake nufi da yanka a shari'a yanka kala biyu ne ko yanka ta hanyar yanka da muka sani na audaj ko kuma yanka ta hanyar harbi yanka ta hanyar harbi to amma anan malamai suka tafi akan cewa duk dabbar da kamar yadda muka sani a duk dabba wacce take tana da fada mafadaciya to yankanta ta hanyar harbi shine mafifici shi yasa za ka ga kamar irin su jimina irin su raƙumi da sauransu duka wato sokewa shi nake nufi da harbi asalin shi sayid ne in yana kusa za a soke shi kila da takobi in yana nesa za a harfe shi da mashi ko a inda ake sa ran zai gaggauta a nafaza maqatil din sa to kowanne daga wannan yana cikin tazkiya saboda haka tazkiya ba dole tazkiya bizar ba dole sai an kwantar an yanka ba ko da wanda aka soke shi ma dai duk yana ciki a mother title saboda haka abin da aka farauce shi tsuntsun da aka farauta in an kira sunan Allah da niyyar farautar sa aka harbe shi to shi ma alatacce ne ya shiga cikin tazkiya illa mother title wa ma dubiha ala nusub da abin da aka yanka wato kamar yadda nace akwai duwatsu da suka ware kowane dutse na wani gunki ne kamar yadda ka sani kuma kowane gunki da bokayen da ke kula da shi so da haka a takaice wannan naman dai na wannan bokaye ne tunda dai dutse ba zai ci nama ba gunki ba zai ci nama ba so da haka in suka zo kowa zai zo ni wannan ya zo shi gunkin zai yankawa lata ne saboda haka zai yanka dabbobin sa a dutsen lata dan haka akwai gumaka akwai masu kula da gunkin lata wannan dabban su wannan naman su ba za su raba da su da jama'an su akwai wanda uzza zai yanka ma akwai wanda manata zai yanka ma akwai wanda isafa zai yanka ma akwai wanda na'ila zai yanka ma haka ne kowa da gunkin da zai yanka ma kuma kowane gunki da dutsen da ake yanka ko ake soke dabbobin da yankan shi ne to shine wannan madubi ala nusubi wanda aka yanka akan waɗannan duwatsun ba su kansu gumakan ake nufi da duwatsun ba a duwatsun da kowane gunki aka ware mishi wa anta taqsimu bil azlam ko kuma ku yi rantsuwa wato ku nemi sanin abin da zai faru ta hanyar kacici-kacici ta hanyar kacici-kacici wannan shi ne abin da aka sani ma'ana al-istiqsamu bil azlam to amma malamai da sun tafi kan al-istiqsamu bil azlam anan shi ma yana nufin wannan rabon nama da ake wani nau'in rabo ne da suke yi za a kasa nama kashi 28 7 sau 3 kowanne da sunansa akwai al-wahid akwai al-musanna haka har zuwa mu'alla sannan akwai guda uku kuma wanda su ba su da kaso akwai asafai, akwai almane, akwai alwaktu. Waɗannan guda uku ba su da kaso. Da haka ana kasawa da wannan azlam din ne, wato wannan kibiyoyin. Za a riƙa ɗauka ana caccakawa. To duk wanda ya fito, idan mutum kasan shi ya fito cikin musanna zai ɗauki kaso biyu, in ya fito cikin musallar zai ɗauki uku, haka har zuwa wanda zai ɗauki kaso bakwai. Wanda kuma nashi bai fito cikin waɗannan ba zai ɗauka ba, wani nau'i ne dai na mugunta. To amma shi ba kafirci ba ne, wannan kasan nama da wannan usulubi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum fiskun. Wasu malamai kuma suka ce a'a, wa anta tastaqimu bil azlami, al istiqsamu bil azlami dai da muka sani shi ake magana. Al istiqsamu bil azlami, mutum yana da wani abu yana so yayi, sai ya zo ya kaci cika cece, zan saka waɗannan abubuwan guda biyu a cikin wannan buhun, zan kada su, zan saka hannu in ɗauko, idan wani na rubuta alkhairi, wani na rubuta sharri, idan wanda na rubuta alkhairi ya fito zan yi abin, in wanda na rubuta sharri ya fito zan bar abin. To wannan abin nau'i ne na bokanci kuma shirka ne, shine al istiqsamu bil azlam. To amma zai zama shirka idan an yi da neman taimakon wani gunki ko makamancin wannan, zai zama babban kabira idan ba a yi da neman taimakon wani gunki. Kamar a sa dan wasu za a ga Qur'ani ma za su bude, za a rufe Al-Qur'ani sai a karanta wani abu sai a bude, sai a ce duk kalman da aka fara gani idan kalman ta fa'al ce watan ta fatan alkhairi ne, to za a yi abin. Idan kalman ta shu'umanci ne za a bar abin, ko a ɗauki tasba'a a jefa a kirga wani adadi gwargwadon duk adadin da ya fito, ko a zuba ƙasa a riƙa dubawa abin da ake kira ram. Duka wannan al-istiqsamu bil azlam ne a taƙaice. Duk wani hanya da mutum zai gane abin da zai faru alkhairi ne ko sharri ne, kowanne ne yana cika al-istiqsamu bil azlam haramun ne. Kowanne ne, duk wani abu da za ka yi dan ka san abin da za ka yi nan gaba alkhairi ne ko sharri ne, to haramun ne, kuma al-istiqsamu bil azlam ne. Ko da an kira shi istikhara ƙarya ce kawai. Istikhara ita ce istikhara ƙwara ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da mu a hadisin Jabir. Duk sauran waɗannan al-istiqsam bil azlam ne dabaru ne na kacici. Zai mutum ya ce to mene bambancin shi da ƙura'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa iyali, wanda addini ya yarda da shi, in za a yi tafiya a yi ƙura'a wanda ta ɗauka misali ya faɗo a kasanta da ita za a yi tafiya, koko wanda ya faɗo a kasan shi zai ɗauki abin. Mutane biyu suna jayayya kan abu, ka ce to shikenan bari a yi ƙura'a, wannan a rubuta rabo, wannan a rubuta a bar shi ba komai, wanda ya ɗauki mai rabo shikenan shi zai samu. Wannan shari'a ta yarda da shi, menene bambanci? Shine a cikin wancan ƙoƙarin tambayan alkhairi ko sharri ne cikin gaibu a abin da zai faru a gaba. Ina fata mun fahimta. Ƙoƙarin sanin menene alkhairi ko sharri cikin abin da zai faru a gaba, me za a yi ko ba za a yi ba cikin abin da zai faru a gaba, to wannan haramun. Amma idan ya zama ka bai mutane zaɓi saboda kar ka zama a kira ka azzalumi, ka ba su zaɓi, mai rabo ya ɗauka shi kenan shi zai sami wannan abin wanda yake waƙi'i ne abin. Ko ga hajji, kujeran hajji waƙi'i ne zan bayar, to amma wa za a ba a cikinku, to bari in yi maku ƙuri'a. Ko ga tafiya za mu yi, wa zai sa mu tafiyan a yi da shi, bari in maku ƙuri'a. Ko ga scholarship amma guda ɗaya ne, masu nema ku goma ne, ko appointment letter ne guda ɗaya ne, masu nema su goma ne, bari a yi ƙuri'a saboda duk a komai kun cancanta. Kaga wannan ba ƙoƙarin binciken alkhairi ko sharrin wani abu da zai faru a gaba ba ne. Wannan ba da zaɓi ne bayan duka sauran hiyal sun rasa, sun ƙi aiki. To ko da abin da zai faru a gaba ne in bai shafi alkhairi da sharri ba, to bai zama cikin wannan al-istiqsamu bil azlam ɗin ba. Dan da yawa mutane suna rudewa sai ce to wai ya za a hana nasu su da za su yi, sannan kuma a bar kamar mai forecast mai tanabbo din ruwan sama ko zafi ko sanyi, shi kuma zai yi nashi, amma shi wannan ba zai yi nashi dan ya fada aikata ko kar aikata ba. Bambanci kawai shine alkhairi kaza alkhairi ne ayi ko sharri ne a bari duk abin da zai nuna maka wannan ba istikharan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar ba to wannan abin bata ne ko ya zama shirka idan ya hadu da abubuwa da shirka a ciki ko ya zama kabira idan bai hadu da wannan ba duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira shi kafirci shine ma'anan man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad ina yawan fadi kullum akan wannan mas'ala ba shi da alaka da abin da zai fada din hakan ne daidai ne ko ba daidai bane zai yi mutun ya zama yana da wani azlam yana da wani tsarin kacici da yake in zai yi sau dubu zai dace sau dubu na an yadda ya dace amma haramun ina fatan mun fahimta sau dacewansa daban hukuncin shi na shari'a kuma daban zai iya dace shine abin da nana Aisha ya sa ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai muna zuwa wurin su suna fadan abu ko muna ganin abin yanda suka fada yace to haka ne duk da haka kazabal munajjimuna wa in sadaqu ah dan haka shi kaman focus din muka kula zamu ga wato abu ne wanda ya dogara da sababi ka san akwai abun da ake cewa asbab ko akwai asbab da musabbabat akwai asbab adiyya akwai asbab aqliya akwai asbab shar'iyya to asbab adiyya ne wannan idan abu kaza ya hadu da kaza kamar yadda fulani suke yi ko mutanen daji ne za su ce maka wannan hadarin mai ruwa ne wannan hadarin ba mai ruwa bane wannan kaza ne kaga wannan sababi ne asbab adiyya ne wannan babu laifi a ciki baya cikin wannan ilimi ne sanin sababi ne shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa komai sababi ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون يو كما عندما كنت فادي اجيا malamai suka ce yau dinnan ana nufin yau mu fati makkata yau kafirai sun cire rai a cikin addininku watan a cikin cewa za su iya canza muku addininku anan ba yana nufin cewa watan daidaikunku ba za su iya tasiri akan daidaikunku ko ba za su bata daidai kunku ko ko a sun cira rai ba za su ci gaba da kokarin sai sun canza ku akan abin da kuke kai ba alhali Allah ya ce walan tarda anka alyahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum amma sun cira rai akan cewan za su iya hana samuwan addinin musulunci a bayan kafan dan haka ba su da wani abin da za ku ji tsoro ku ji tsoron Allah kadai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce yau na cika muku addininku na kuma cika muku ni'ima amma yayi amfani Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da kalman akmala a wajen addini yayi amfani da atamma a wajen ni'ima kalmomi ne masu dukkan kwarai a cikin ta'birinsu ban san ya zan misalin su ba amma kwatankwacin su idan ka kawo a mutum kace ya kawo maka buhunnan hatsi guda 10 sai ya kawo daya kace daya biyu har ya kawo dai na 10 kace to ka cika adadi 10 sai kuma ka bashi jarka sai kace ya cika maka ita da ruwa sai ya dinga zuba ruwa ko man gyada ko manja har ya cika ta har karshe sai kace ka cika cikawan jarkan nan ba irin cikawan wancan adadin bane dan wancan buhunan ba dole duk abin da ke cikin wannan shine bid'adid ba dadi ba ragi abin da ke cikin wancan ba kuma cikawa ne na adadi 1 2 3 wannan kuma cika ne na abu tun yana kadan ya dago har ya cika cikan da dan in ka ji an ce tamma shine abin da in ka kara to zuba zai ina fata mun fahimta wannan to balagat tamam kenan ina fata mun fahimta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum addininku na cika muku shi irin cikawan ikmal da ya ce atmamtu lakum dinakum to ba wanda zai kara ijtihadi a cikin shari'a da Allah ya yi amfani da atamma a cikin addini to amma sai amfani da ikmal amma a wajen ni'ima saboda ta gama cika sai dai bayyana da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikan addinin musulunci to ba abin da ya rage na ni'ima to da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya amfani da itmam na ni'ima ila ayan watumul hajja wal umrata lillahi ta hada wadannan duka biyun ko kaga al hajj wal umra idan kun fara a cinmu sai sa malamai suka ce bi halatta mutum ya fara umra da kowani irin dalili ya yanke dole sai ya cika wannan umran da ya fara ko ko da ta baci sai ya cika ta ko da hajjin ta baci sai ya cika ta saboda watumul hajja wal umrata lillahi amma a can da wajen ga ce fa in wasitum fa masai sara min al hajji wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al hajju mahillahu fa man kana minkum maridan aw bi adami ra'si fi fitatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa masai sara min al hajji fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum nini tilka asharatun kamila thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum kaga a hajji kuka uku kuka ma daina azumi sai da kuka dawo kuka tsara uku sannan kuma Allah ya kira su asharatun kamila duk ba a jere bane ina fata mun fahimta ba a jere daga 1 zuwa 10 akai ba saboda koyaya aka sami 10 10 dai sun cika to haka wannan shine bambancin addini da har za a iya samu wani daga baya yazo ya ce ah nayi ijtihadi na gano abu kaza kuma addini ya karba matukan abin ya gino akan ma'aunai wanda shari'ar musulunci ta aje watan menene wani zai iya ijtihadi misali akwai abin da malamai suke ce ma al-maslaha al-maslaha yana da sunaye da yawa ko al-istislah al-qiyas al-maslahi al-qiyas al-mursal al-istidlal al-mursal da sauransu al-maslaha daga ce al-maslaha al-maslahatu al-mursala daga tarifin ta ma daga tarifin ta za a gane menene ita ita ce abinda shari'a wato al-qur'ani da sunna basi itibarun da umurni ayi ko da hani kar ayi ba shari'a bata ce ayi ko kar ayi ba to wannan abin ana kiran shi al-maslahatu al-mursala to kaga wani ne zai zo sai ya duba wannan sai ya ce ka abu kaza na da amfani dan haka ayish ina fata mun fahimta sayyidina umar sai ya duba sace kai tara alqur'ani a har hada waje daya yana da amfani dan haka a tara ina fata mun fahimta ana kiran wannan maslaha yawanci yana zuwa cikin abubuwan da suke da alaka da maslaha din na al'umma gaba daya wato abin da ya shafi al'umma ko a ce a yanzu misalin da zamu fi ganewa a kiya a iyakance wanda za su je haji ta hanyar ayi visa ayi kaza a dauki matakai dan a iyakance adadin dan in ba haka ba za a iya zuwa a sami cikon wanda za a iya wasu za su iya cutar da wasu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iyakance amma saboda maslaha sai a ce a iyakance to sunan wannan maslaha al-istislah shari'a ta yadda da shi wannan mas'alan tana da muhimmanci ko ko a duk abin da shari'a ta zo da shi sai muka duba sai muka gane ga hikiman da yasa shari'a ta umurni da wannan abin shari'a ba ta ce mana ga dalili ba dan ka san akwai ibadun da baka san dan me shari'a ta shar'anta su ba sai dai kawai an yi umurni ayi kana yi saboda an ce ayi baka san dan me shari'a ta ce sallan azhar raka'a hudu sallan asuba raka'a biyu ba ba wanda zai ce maka ga dalili ko wannan adadi ne na ta'abbud saboda haka ba yanda zaka yi kai gina wani kiyasi akan wannan to amma duk abin da hankali zai iya gano ga hikimar da ta sa shari'a ta umurni da wannan abin to za a iya kiyasi akan shi alqur'ani ya ce mana a tanaji daurarrun dabbobi wa idulahu mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl a tanaji daurarrun dabbobi dan yaki kaga nassi ne na qur'ani shin yana nufin kuma hadisi ya tabbatar yace alkhayru ma'qudun fi nawasi alkhayr ila yawmil qiyama kaga yana nufin cewa dabbobin nan wannan ina cewa daurarrun dawaki nake so in ce wannan dawakin nan za a ci gaba da yaki da su kamar yadda Allah ya ce wa idullo masatafi min qawti min basal khayl to amma sai muka gane manufan wannan turhi guna bi adu wallahi wa aduwakum to idan ko har turhi guna bi adu wallahi wa aduwakum ne to ba dauraron doki ne yanzu yurhi bu adu wallahi mallakan ila nuclear makaman kare dangi ne misali mallakan manya-manyan makamai ne da sauransu to kaga tunda an fahimci hikimar to za a iya kiyasin wani abu a cikin wannan hukunci to duk wata hukunci a shari'a da aka fahimci hikimar sa aka gane me yasa shari'a tai umurni da wannan abin to za a iya malamai ba kowa da kowa malamai za su iya gina wata hukuncin akan wannan tunda sun gane hikimar shari'a na umurni da wancan Al-Imam Malik kaga ba sahabi bane ba tabi'i bane ma sai yaga masu yin tarawih a garin Makka idan suka yi raka'a hudu suka yi sallama sai su tashi su tawafi su kewaya Kaaba tawafi dai wannan sau bakwai din sannan sai su dawo su ƙara raka'a hudu sai su tashi su tawafi Imam Malik ya ga to mu kuma anan Madina ba mu da Kaaba ba mu da Kaaba to tunda haka ne bari mu ƙara raka'o'in tarawih din tarawih fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da adadin da yake sahabbai suna da adadin da suke amma Imam Malik sai ya ga to tunda wancan suna yin ibada kuma dawafin nan nau'in sallah ne to bari mu ƙara adadin suna ƙara 14 za su yi dawafi sau biyu bakwai bakwai sau biyu to bari mu ma wajen kowane dawafi ɗaya mu sa raka'a ɗaya bari mu ƙara raka'a 14 ina fatan mun fahimta bari mu ƙara raka'a 14 a wajen wannan dawafin ne mutum da mu ba mu da makaban da zamu yi mata tawafi a Madina to zamu yi raka'a 14 shine sai ya maida tarawih raka'a 37 ina fatan mun fahimta kaga wannan ma'ana tunda an fahimci illa an fahimci dalilin da yasa aka yi to ashe zamu iya mu ma mu gina akan wannan ko da yake ma a wannan akan ijtihadi ne illa ba akan nassi bane to haka ko da akan nassi ne in aka gane kamar yadda muka bada misali da wa'idu lahum mastata'tu min qawtin da sauransu so in dai an fahimci illa wato an ce illa dalili hikima me yasa shari'a tai umurni da abu kaza to za a iya malamai za su yi ijtihadi su gina akan wannan kuma baya nufin ƙari a cikin addini bal sashin addinin ne har yanzu baya nufin an zo da wani abu sabo sayyidina Uthman ya fahimci ana kiran sallah na farko don a tara mutane ranar juma'a to amma sai ya lura kuma mutane ba su tasowa ba a fara ba a wannan kiran sallah sai liman ya hau minbari ya zauna sai a kira sallah to sai ya ga ana hutuba ne don mutane su saurara su amfana mutane kuma Allah ya ce idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au to haka suna zama ba su tasowa daga kasuwanninsu da gidajensu sai idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati sai an kira sallah to kuma lokacin da za a kira sallah su ji kiran sallah su taso kan su iso liman ya gama hutuba ko ya kusa gama ba sai ce to tunda haka ne tunda Allah ya ce idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au to bari mu kirkiri wani kiran sallah kafin wannan na hawan liman mu fara kiran sallah kaman awa daya sa'a kafin liman ya zo ya hau minbari idan muka yi wannan kiran sallah sai ya zama shine idanu da lis salati sun ji kiran sallah sai su taho in suka zo suna zaune sai liman ya hau sai a fara hutuba ina fatan mun fahimta ire-iren wannan a cikin sunna a cikin addini a cikin ijtihadat din malamai ba su da iyaka to haka dan haka malamai suke cewa wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bid'a amma ba a ce masa bid'a sai ya hada sharuɗa na farko ya zama abin ta'abbudi wato ibada Na biyu ya zama wujidal muqtadi. An sami dalilin da zai sa ai abin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wantafal mana kuma duk wani dalili da zai hana kuma shi ma babu shi. To idan aka sami waɗannan babu laifi aka suka tabbata to idan wani yazo da wani abu wanda an sami muqtadin shi mani'in shi yayi intifa'i kuma ta'abbudi ne to sai a kira abin fidi'a. Amma idan ba haka ba idan ya zama min sunfi ma amara Allah ne wato cikin sashin abin da Allah ya umurni ne Allah ya ce kai sallah ga na farin lana sai kaga to shikenan ni tunda ina da karfi zan iya raka'a 100 a dare Allah ya bada lada ai asalin sallah Allah ya maka umurni da shi asalin qiyamul layl Allah ya maka umurni da shi dan haka adadin raka'o'i wannan ba abin kulawa bane. Shi yasa sahabbai sun san raka'a 13 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi amma suka yi 23 ko 21 ina fatan muna fahimta saboda haka ala kulli halin al-yawma akmaltu lakum dinakum yana nufin addini da usul din sa sun cika dan haka koda wani zai zo ya yi ijtihadi wani zai zo ya yi ijtihadi a cikin addini to ba zai yi ijtihadi daga wajen abin da ya tabbata a wannan ranan ba shi yasa sayyidina Abdullah ibn Abbas yace daga wannan ranan wata aya ta halacci ko haramci bata ƙara sauka ba tun daga wannan ranan in dai Allah ya halatta ko ya haramta ne ba a ƙara saukewa ba saboda al-yawma akmaltu lakum dinakum amma babu laifi ayi istinbati daga aya ɗaya wani daga cikin tabi'ai al-Ibrahim an-Nakhai Allah ya ƙara masa yadda yana cewa da farkonsa ya in yaji in aka yi masa tambaya ɗaya yana tambayan kan hadisi ɗaya sai ya tambayi malamai da dama yana so ya ji hukuncin matsala ɗaya yace amma zamani ya zo yanzu in ya ji hadisi ɗaya sai ya fitar da hukunci 100 daga wannan hadisi ɗaya ta hanyar kiyasi da istinbat wato ta hanyar ciran hukuncin wasu abubuwa daban daga hukuncin wannan nassin da aka ambata. Dan haka dai wannan matsala ce dai mai tsawo kuma lokaci ya tsari kuna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na yardan muku addinin musulunci a matsayin addini. Malamai suka ce ba ana nufin a ranar ne Allah ya yarda da addinin musulunci a matsayin addini ba addinin musulunci dama yardaddan addini ne a wajen Allah a ranan Allah ya shaida wa musulmai ya yarda musu da addinin musulunci amma tun ran da Allah ya aiko addinin musulunci Allah ya yarda mu dan ba haka ba da wanda suka mutu kafin suka shahada suka wafati kafin wannan ranan to da sun rasu ba akan yardaddan addini ba ke ko to a ba haka bane wato ba ranan Allah ya yarda mu musulmai da addinin musulunci ba a ranan Allah ya yi wa musulmi alfishir ko da yake sun dauke shi dalili na murna kwarai amma sayyidina Umar shi da ya ji wannan ayan kawai sai ya fashe da kuka ya san to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai abin da ya kawo shi ne isar da addinin nan to in kaji Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to me ya rage kuma na rayuwar sayyidina Rasulullah cikin al'umma ai ya gama kuma aiki saboda haka ya san cewa alama ce ta cewa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin komawansa zuwa ga Allah ya yi saboda haka wasu ni'amtin ni'imoma ne amma kuma masu basira sai ya zo musu dalilin gane wato wani wata hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a ciki fa man turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li izmin fa inna Allah ghafurur rahim to shi ma dai wannan ita ma wannan matsala ce muhimmiya matsalan darura wato wanda ya sami kanshi a hali na lalura a sai aka ce lalura matsala ce muhimmiya sosai saboda da yawa mutane yanzu suna halatta ma kansu abubuwa sai ka ji mutum ya kira ka wallahi yana bukatan gida ne yana fa da gidan kansa ko kila biyu ko uku ma amma zai karbi na mortgage saboda yana da wata lalura yana bukata zai iya karba ko da da ruwa a ciki wato aka ce lalura mun san shari'a tana ta'alluki da abubuwa guda biyu akwai sufan guda biyu akwai sultanul ilmi akwai sultanul qudra to muna magana akan sultanul qudra wato duk abin da addini ya shar'anta ba zai shar'anta maka ba sai abin da zaka iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha sai abin da zaka iya in ba zaka iya ba sawa'un rashin iya wannan dawwaman mene abin da dan adam ba zai yi aikata ba ko ku a arizi ne saboda shiga hali na lalura to hukuncin shari'a zai dauke duk hukuncin da shari'a ta yi a wannan abin to za ta dauke shi shi yasa malamai suka ce banda abu uku babu abin da lalura ba ya shiga su watan ba abin da lalura ba zai sa ka yi su ba wannan abuwa uku suka ce su ne kafirci da kisa da zina ko da yake sun yi maganganu da yawa akan duka kafirci dai suka ce kafirci akajin zuciyar ne lalura ba zai sa a yi ba amma amma furtawan baki amma furtawan baki babu laifi za a iya idan ya zama illa ma nukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman kisa shi ma kamar yadda aka sani wa ismul qatil li itharihi nafsuhu ko kisa a ka'ida in aka tilasta mutum akan kisa bai kamata ba ko da zai hakura shi ya rasa ransa amma in ya zama mulja ko mukra an tilasta shi ba yanda zai yi to kaga a nan wajen in yayi kisan watan ya tabbatar shi in bai kashe ba za a kashe shi to a nan mafi dacewa shi ya isare ya hakura a kashe shi to amma in bai yi ba to ya koma zuwa ga mafi rauni ne amma ba shi ne ainihin katil din ba wanda ya tilasta shi akan katil ko ya ilja'in sa ko ya tilasta shi shine katil din haka zina wasu malamai sun tafi akan cewa mace darura indai darura zai sa a cimushe darura zai sa a yi dukkan kowane abu to haka in ya zama ulji'at ila zina saboda mun san hadisai da yawa duk da yake hadisai ne na ahlul kina na banu isra'il ko wanda matan da aka ilja'in su to su ma idan darura to amma menene darura darura shine mutum ya sami kanshi a halin da yake daruran kala-kala amma dai alqur'ani gaba ɗaya daruratu takziya yayi magana akai wato laluran abinci duk inda alqur'ani yayi magana laluran abinci yayi magana amma akwai laluran magani akwai laluran mabambanta akwai laluran umumul balwa akwai daruratu daula ma wanda su ba ma darurat ne na afrad ba akwai hajat ma wanda za a sauke su wanda ake alhajal munazzala manzilata darura duk akwai su amma dai shari'a dai alqur'ani dai tasrihi ya fi tasrihi akan maganar darura na abinci to idan ya zama ya sami kansa a halin da in bai ci ba zai mutu to shine darura sawa'un da yaqini ko da zato mai karfi sannan shar'i na biyu ya zama darura abin da zai yi din bai kai abin da yake gudun faruwan shi hadari ba idan ya zama abin da zai aikata hadarin shi daidai da abin da yake gudun faruwansa koko ya ma fi to me ne amfani gare ya hakuri kenan ko to sannan kuma sharadi na karshe ya zama bai amfana da wannan abin fiye da bukata ta lalura ba bai amfana da wannan abin da misali abinci ne to bai ci fiye da bukatan shi na lalura din ba kamar yanzu misali malaman malikiya da suka ce za a iya wasu suna ganin za a iya misali maganin kishi da abin da Allah ya haramta misali shan giya dan maganin kishi wasu suna ganin ba za a yi ba saboda giya ba ta maganin kishi to amma misali idan taswigin abinci kaya ya makale ma mutum zai tafiyar da shi ba abin da ke wajen sai abin da haramtacce ne shan shi kaga zai iya sha amma me zai sha a ciki gurgurdan abin da zai tafiyar da wannan kayan daga wuyansa ya wuce wannan ya shiga cikin haramci haka abinci da zai ci na lalura haka kuɗi yake bukata don magani koko a'a ko menene dai magani zai amfani da wani abu haramtacce abin haramtacce ne za a amfani da shi don magani za a amfani da gurgurdan bukata ta lalura duk abin da ya karu akan lalura bai halatta ba. Daga cikin lalurori, wannan dai zan faɗa kawai, saboda munasaba. Fiye da masallacin Juma'a ɗaya a gari. Lalura ne. Don haka, bai halatta a wuce buƙatar lalura a cikinsa ba. Ina fatan mun fahimta. Bai halatta a wuce buƙatar lalura a cikinsa ba. Idan abin da zai magance buƙatarmu na lalura ɗin, shi ne mu sami masallatai biyar bai halatta a yi na shida ba. Idan abin da zai magance buƙatarmu na lalura shi ne mu sami goma, bai halatta a yi na goma sha ɗaya ba. Saboda darura ne. Saka dai, shi ma ita ma matsala ce mai faɗi, Allah ya taimake mu. To amma dai, nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ya zama mutum ya zama muftar ne, fi mahmasa yana cikin yanayi na tsananin yunwa. Wato, ya ke ce ma mahmasa ne yunwa irin na wanda zai kai mutum mahalaka, gaira mutu janifin li ismin. Amma har a haka ba tare da ya kusanci saɓan Allah ba, to fa inna Allah ghafurur rahim. Wato, ba abin da ya kai shi cikin wannan ba. Dalili ne na saban Allah ya sami kansa a cikin wannan mahmasa ko a cikin wannan hali na garura din ba, to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne, mai jin kai ne. Za mu haƙura haka, mu amsa abin da ya samu na tambayoyi. Na manta da tambayoyin jiya, so sai dai a amsa waɗanda suka zo yau. Na'am, wannan addu'a yake nema. Wannan ya ce maganar ilimin buruji na ɗabi'a wanda ake yi wa ma'aurata don a gano munasaba, me ne hukuncinsa? To, munasaba tsakanin ma'aurata gaskiya ne. Gaskiya ne. Amma bincike don a gano munasaba ko rashin munasaba bai dace ba. Kawai a dogara ga Allah, a kyautata zato da fata da Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da yake hadisi ya ce babu shukumanci sai cikin abu uku, kuma a ciki ya ambaci mata a ciki. To amma wannan abu ne wanda yake wato tajriba ne zai tabbatar. Kuma shi ma wasu malamai suna ganin ba yana nufin cewa ayi bane, yana nufin dai abin da mutane suka saba yi, fatan abin hawa da wajen zama da iyali. Kuma akwai hadisin Annabi Ibrahim alaihi salam, sananne ko, da ɗansa Isma'il wanda ya masa umarni ya saki matansa saboda shu'uma ce. To haka dai. To don haka dai za a jira a gwada tukuna, a ga halinta, a ga yanda take, ba a ce za a duba burjinsu ko ɗalibinsu don a gane za su dace da juna ko ba za su dace ba. Wannan baya cikin hanyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina auratayya a kai ko ya umarni da su. Wannan ya ce yana riƙe da maraya, sai ya ɗauki wani abu na gadonsa, ban gane abin da ya rubuta, ya kamar ya ce sa na haya na gadonsa na biya masa kuɗin makaranta. To ai dama za ka biya wa maraya kuɗin makaranta daga cikin dukiyansa, babu laifi. Wannan ya ce babu laifi mutum ya ce ma mutumin da yake kamar yana azkar ko yana karatun Qur'ani ya masa sallama. To, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sallama. Kai wajibinka shi ne kamar sallama, matukan ba sallah yake yi ba. Shi kuma wajibinsa shi ne idan ya ji sallama ya amsa. Wata ne ce wajibinka yana nufin abin da shari'a ta daura maka, ba yana nufin farilla ba. Shi kuma shi ne ya amsa din farilla. Saboda haka za ka yi masa sallama. Shi ma kuma ya kamata ya amsa maka sallama, matukan ba yana yin abin da bai halatta a yanki ba kamar sallah ɗin. Wato, wannan yana tambayan dabbar da aka yanka ta tashi, aka kwantar da ita aka ƙarasa yanka ta, da kuma wacce aka yanka aka ɗaga wukan aka mayar sauti. To, wato yana daga cikin kuskure, ai kaga da an ce ta tashi aka dawo da ita a kwantar aka yanka, to kaga an ɗaga wuka kenan. To, wasu malamai wanda su ne jamhurin malamai ma suna tafiya akan cewa ɗaga wuka da mayarwa yana haramtar da dabba. So amma akwai kauli sabanin haka, wasu kuma sun tafi akan kauli sabanin wannan, wato cewa dagawo da wuka da dabba ba shine ma'auni ba, ma'auni shine al watan me aka yanka, an yanka abubuwan da shari'a ta umurni a yanka su daidai, to shikenan. Koda tira kai gaba daya aka yi, illa ya zama makruhi a ganin su, amma bai haramta ba. Ala kulli halin, jamhurin malamai sun tafi akan daga wuka da mayarwa yana haramtarwa, wasu kuma sun tafi akan karhantarwa kawai. Me ya hukunci rike sanda da rashin rikewa a lokacin da liman yake yin huduba? Ba yi da wani hukunci gaskiya, ba dole ba ne. Kawai cikin sunan ne na za a yi cewa mustahabbi, wato ba abu ne wanda yake a rukuni cikin arkan ko sharadi cikin sharuɗin hutba ba. Za a iya zama cikin abubuwa da suke mustahabba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Amma abubuwa ne wanda suke da ma'ana, wato an yi su amma da ma'anan yin su. Ta haka idan baka ba buƙatuwa zuwa ga dogara da sanda ɗin, ba dole sai an yi. Mutumin da ya yi imza'i matsayin azuminsa tana nan. Azuminsa yana nan. Ta hanyar wai tunani da sauransu ke ci. So, wannan kuma yana roƙon addu'a ne. Allah Ubangiji ya amsa mana. Ok, da wasu? Da kake ragewa? Wannan ya ce ya halatta wani yawa wani istikhara saboda neman aure. To, kamar yadda na ce da istikhara ingantacciya ita ce wannan dai ta Jabir ɗin da ta zuwa cikin sunna. To amma idan mutum ba zai iya ba, kila za a iya yin masa. Wannan kuma roƙo neman taimako yake, zai iya roƙo ya yi sahur da buɗe baki saboda jiya bai yi ba. Mutane fa suna cikin wani hali. Allah Ubangiji ya lattafa. Allah ya lattafa. Amma dai ai a takaice dai roƙo yake, to amma ba a san shi ba. Kuma in aka ce ba a san shi ba, sai 200 su zo su ce su ne. Allah ya lafafa mana. Allah ya lafafa mana. Yana tambaya akan ko ruwan gishiri yana bata mutum azumi ne ko me, ban gane tambayan. Ok, to inda ya fitar da shi daga bakinsa bai haɗiye ba, ba ku. Wannan ya tambayan matsayin ilmin nujum, to amma tun da ba lokaci, wato ilimin taurari zai iya zama ya halatta, zai iya zama ya haramta, ya danganta da me aka yi da shi. Ga nan Allah ya ce mana wa alamatu bin najmi hum yahtadu, saboda haka ya danganta da me aka yi da shi. Sallu ala nabiy al karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmid din. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wa minan nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.